Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. A ganawarsa ta farko da wani shugaban wata ƙasa tun lokacin da ya kama ragaman mulki a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Birtaniya, wadda ita ma baƙuwar tasa Prime Minister Birtaniya Theresa May ta amince da dukkan bayanan da shugaban na Amurka ya yi a yayin ganawar tasu, musamman akan batun inda ra'ayinsu ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullum da na zamantakewa. Sai dai kuma May ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban na Amurka ya ce yana goyon bayan ƙungiyar nan ta tsaro ta NATO 100%. Idan dai ba a manta ba, 'yan kwanakin da suka wuce ne shugaba Trump ya bayyana ƙungiyar tsaro ta NATO da cewa ta zama tsohuwa kuma akwai buƙatar sauran 'ya'yan ƙungiyar su himmatu wajen biyan kuɗinsu na ƙungiya. Ba shakka wannan kalami nasa na kiran ƙungiyar tsohuwa ya haifar da cece-kuce a cikin ƙasashen yammacin Turai. A wajen taron manema labarai da shugabannin suka yi jiya, sa'ilin da baƙuwar tasa ta ziyarce shi, shugaba Trump ya ce yana matuƙar ƙaunar ƙasar Birtaniya, musamman ma da yake mahaifiyarsa 'yar yankin Scotland ce. An jiyo shugaba Trump na cewa, "Yau mun ƙara sabunta kyakkyawan dangantakanmu da ƙasar Birtaniya, musamman akan abubuwan da suka shafi aikin soja, tattalin arziki, al'adu da kuma demokuraɗiyya. Don haka muna ƙara jaddada goyon bayanmu domin ganin wannan dangantaka ta ɗore tare da ƙara ƙarfi. Don haka Amurka da Birtaniya za su ci gaba da kasancewa a sahun gaba domin ganin sun ci gaba da zamowa ƙasashe da ke da walwala da bin doka da oda." Ya ci gaba da cewa wannan ne ma ya sa Amurka ke mutunta ɗaucin ƙasar Birtaniya da mutanenta lokacin da ta nemi ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Shugaban Amurka yanzu haka ya sa wa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan Amurka. Shugaba Trump ya sa waɗannan dokoki hannu ne a jiya a ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon House, sa'ilin da ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron Amurka James Mattis. Sa'ilin da ya sa hannu a waɗannan dokokin, shugaba Trump ya ce an yi haka ne domin ƙara wa sojojin Amurka goyon baya. Ya ce, "Gaskiya na yi haka ne domin na ƙara gina ɓangaren ayyukan sojojinmu na Amurka tare da samar da wani sabon tsari na musamman da zai haɗa da samar da jiragen ruwa na soja, hanyar samar da kayayyakin aiki ga jami'anmu da ke cikin kayan sarki, kuma ina alfahari da yin haka." Sai dai kuma doka ta biyu, ita ko mai taken kare ƙasarmu daga shigowar 'yan ta'adda a cikin Amurka, an samar da ita ne da zumar aiwatar da tsatsauran matakan da za su hana masu tsatsauran ra'ayin addini shigowa cikin Amurka. Sai dai fadar ta White House ba ta yi saurin fidda wannan dokar ba ga bainar jama'a, musamman manema labarai. Sai dai kuma wasu kafofin yaɗa labarai sun samu damar mallakan waɗannan da aka fara rubutawa amma ba a sa musu hannu ba, kuma sun same su ne tun a farkon wannan satin. Ita wannan dokar dai ana sa ran ta dakatar da harkokin ɗaukacin sansanonin 'yan gudun hijira ne da ke duk faɗin Amurka har na tsawon watanni huɗu, yayin da za a gudanar da bincike na musamman akan waɗanda za su iya kasancewa 'yan gudun hijira da za su shigo Amurka. Ita dai wannan doka ana sa ran ta hana 'yan gudun hijiran ƙasar Siriya musamman shigowa Amurka har na illa masha Allahu, domin har sai lokacin da shugaban ya ji cewa ba su ci gaba da zamewa wata barazana ga Amurka da Amurkawa. Yanzu haka dai ba wata takardar izinin shigowa ƙasar Amurka da za a bayar har na tsawon kwanaki 30, musamman ga ƙasashen da suka hada da Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Wakilin wannan gidan rediyon ya ruwaito cewa jiya Juma'a sama da mutane 100 ne suka nuna ƙyamarsu game da wannan doka ta musamman ta 'yan gudun hijira, kuma waɗannan mutane sun gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin New York da ma'aikatan harkokin cikin gida har ma da ofishin bincike ta manyan laifuka ta nan Amurka, wato FBI. Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna ta wayan tarho da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto. tattaunawar da shugaba Trump ya ce na abokantaka kwarai da gaske. An yi wannan tattaunawar ce kwana ɗaya bayan da shugaban na Mexico ya soke ziyarar da ya niyyar kawowa nan Washington DC. Shugaba Trump ya ce sun kwashe tsawon sa'a guda suna tattaunawa da shugaban ƙasar ta Mexico a jiya Juma'a. Ya ce kuma sun amince sun cimma matsaya akan cewa za su ci gaba da ƙulla kyakkyawan dangantaka wanda kowanne daga cikinsu ba zai cutu ba a wannan sabon ƙawancen. Trump ya ce ƙasashen biyu sun amince su sake duba tsarin kasuwancinsu da zuma yin gyara inda ya dace a yi hakan. Ya ce kuma zai tabbatar Amurka ba ta yi hasara ba a fannin kasuwanci da makwabciyar nata. Salin da yake wa manema labarai jawabi jiya Juma'a lokacin suna tare da bakwarsa Prime Minister Britain Theresa May, Trump ya ce ina mutunta ƙasar Mexico kwarai da gaske, ina son mutanen ƙasar, sai dai ya ce amma idan an zo batun kasuwanci to sukan so su nuna muna wayau ko kuma su mai da mu sa karkaru. Sai dai Trump ya ƙi ya yi magana da manema labarai a game da tattaunawarsa da shugaban na Mexico game da batun katangar da ya kuke sai ya gina tsakanin Amurka da Mexico. Wannan batun ginin katangan dai ita ce ta jinkirta ziyarar da aka shirya a da cewa shugaban Mexico zai kawo nan Washington, inda Trump ya dage sai ya gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, kuma Mexican ce za ta biya kudin wannan katangar da za a gina, abinda shugaba Peña Nieto ya ce ba za ta sabu ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro a gabar tekun kasar Italiya sun ce sun samu nasarar ceto akalla yan gudun hijira su dubu daga cikin wani jirgin ruwa da ya huje a cikin tekun Barmalia ko kuma tekun Mediterranean a jiya Juma'a. Sai dai kuma duk da haka an samu mutum ɗaya da ya mutu. Jami'an suka ce an samu yan gudun hijira ne a cikin jiragen ruwa daban-daban har tara, suka ce shida daga cikin waɗanda ake cikewa da iska ne, kana ukun na katako ne, kuma an kwashi tsawon ranar jiya Juma'a ce ana aikin ceton waɗannan bayan Allah. Suka ce a lokacin da suke wannan aiki ne suka samu gawar mutum guda a cikin ɗaya daga cikin jiragen. Jami'an suka ce tuni aka kwashe su daga cikin jirgin da ya huje aka kai su a ganga, sai dai ba su ba da bayanin ko ‘yan wasu ƙasa ko ƙasashe ba ne. Sai dai sautari ‘yan gudun hijira da ke tsallake teku ta ƙasar Libya galibi ‘yan Afirka ne ko kuma ƙasashen gabas ta tsakiya, waɗanda sautari mutane ne da ‘yan fasakwabrin jama’a zuwa Turai suke biyansu domin a aikin tsallakewa da su tekun. Aƙalla sama da ‘yan gudun hijira 180,000 ne suka isa ƙasar Italiya a cikin shekarar ta gabata, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 5,000 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallake tekun ta Barmalia ko kuma Mediterranean. An tabbatar da mutuwar magajin gari a Somalia, magajin garin Kulbiyo, garin da ke bakin iyaka da ƙasar Kenya, kuma an kashe wannan ɗan taliki ne sakamakon mummunan harin da ‘yan ƙungiyar Al-Shabab suka kai, kamar yadda jami’an soja da kuma mazauna wannan gari suka tabbatar. An kashe Muhammad Tuhairi Nur ne a cikin sansanin sojojin ƙasar Kenya lokacin da ƙungiyar Al-Shabab suka yi kukan kura suka afkawa wannan sansani da safiyar jiya Juma’a. Mazauna wannan gari wuri da jami’an soja su ne suka shaida wakilin wannan gidan rediyo cewa Nu shi da wasu mutane biyu ne farar hula suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin, kana wasu mutane biyu sun samu rauni daban-daban. Har wa yau jami’an soja sun shaida wakilin na murya Amurka cewa sojoji biyu sun rasa ransu, kana soja guda ya samu rauni. Yanzu haka dai kungiyar ta Al-Shabab ta fita zuwa wajen gari inda ta kone wasu motocin soja biyu da ta yi awon gaba da su lokacin da ta kai wannan hari a sansanin sojan. Wani mazaunin wannan gari ya shaida wa murya Amurka cewa ya ga jirgin sama mai saukar ungulu mallakan sojoji na shawagi a garin. Yanzu haka dai sojojin Kenya da na Somalia da ke zaune ƙauyen Huluka sun bar wannan ƙauyen da ke tazar kilomita 18 daga Kulbiyo, kuma suna kan hanyarsu ta zuwa ainihin inda wannan abin ya faru. Jami'an sojan sun bar wannan wurin ne dai bayan da suka kwace shi wani lokaci can baya. Sai kuma da sanyin safiyar jiya Juma'a ce ƙungiyar ta Al-Shabab ta sake kai wani farmaki a wannan sansani da da yake ƙarƙashin kulawan sojojin Kenya da Somalia. Wannan sansanin da bai wuce tazarin kilomita 1 daga Kulbiyo ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Zamma gogata ya gidi akauna guga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godona alhaji amza da shida da hinana kota ina badadi kama na kunduru mamma na sanyo Allah di kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje dan yi dan ba ture posta da shi da ba wana posta wa anda ke gasa kanife to ka ji shabi yu dai dai ba so halin baban da ta in ya ha bi sa hanya kanan alige da da de kole ka bele kan ko di ido tuwa abincin giwa Wandala inda kici sakwana da yunwa mbawa kuma kuma ikakwana da uta duwanda yace uta kalata kwana wandala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da da de bale ka Wandala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da da de bale ka mbawa nan lara ba kan alida ki ature kankana na manya sando dukallan dire ba mai jammota kamar su yabul hodu zuwa su gmc zuwa su yammasandi kamar su ontan ontan dan tamba faya ishe su ba ko rumfa sinja sai nan daru zaka ja uwa da tirela ko sham sham zaka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda yan sanda kila
Usman Bayo aka fara magana yan sanda ba ana waka
eh gaji shi mamman shi ta Allah ji kanshi yace kila a hadu
in kila da hadu da yan sandan ba
hanya eh ga ga izani dadi
sai dole ne ka dan rike musu wani abu hannu ba
yau ga na ruwa
to jama'a masu sauraro yau 31 ga wata yau karshen shekarar 2016 kuma kamar yadda muka yi alƙawari cewa idan Allah ya kai mu daga shekarar nan ta 2017 da damu shiga zamu rika gabatar muku da wannan shiri tare da shi Usman Ahmad Kabara
haka
wanda aka fi sani a filin yau da gobe
amma da yau da gobe ya sake faduwa yau da gobe
yau shike da ya sake faduwa a bari ya huce
an bari ya huce ya fado da ni
haka ne to Usman muna miƙa dimbin gaisuwa da fata alheri muna ta su muna auren ƴaƴansu Nura Umar Imam da Suba Faruk Sala ga wata gaisuwa ta fata alherin zuwa ga Abdul Qadir Shehu Bari Lamido tare da amaryarsa Maryam Hassan Allah ubangiji ya sanya alheri akwai angwayen da yawa na banna tsammani mutane da dama sun dawo bari sai karshen shekara za su yi aure ga wata gaisuwa nan zuwa ga Dr. Babangida Yarima muna gaida da Shu'abu Sarkin Fulanin Facebook muna kuma taya shi muna samun karuwa ta ya mace da aka yi Allah ubangiji ya raya ta sai gaisuwa zuwa ga Isa Ramin Hudu Hadeja Ramin Hood ake cewa ne ko Ramin Hood ne?
Ina ga Ramin Hood ne fa.
To ina tsammanin ma Ramin Hood ne. Ramin Hood ne kuma ya gyara mana.
Ya aiko ya gyara mana.
Dan mun gaisuwa zuwa ga Malam Garba Sule Potiskum sai Mainam Bauchi Muawiya Sanu tare da Alhaji Ahmadu Guiwa mai kaji kasuwar mu da Lawal a Bauchi Yakubu sai gaisuwar Bashir Huza manfashi da Ridwan Bravo sai Sarki Muhammad da Umar Umaru Katagum tare da Salisu Alhaji Azari ga dimbin gaisuwa zuwa ga Sardaunan Abari Huce Ibrahim Jibrin Karaye muna taya shi da dukkan iyalan Alhaji Jibrin Karaye muna auren Yesu Hassana Jibrin Isa Karaye tare da Aliyu Sa'idu Allah Ubangiji ya sanya alheri dimbin gaisuwa zuwa ga Yusuf Saraki Madigawa kanan Dabo sai kuma wani sakon na fata alheri zuwa ga mai sauraron mu wato shugaban majalisar masu sauraron fila bare Huce na Facebook Reshen Jihar Jigawa Haruna Shaibu Dan Zomo da amaryarsa Fatima Yunusa Allah Ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga Babe Jonka bawa ungwar karfin ma da yake a Bauchi Yakubu sai Salisu Usman sarkin yaki na Tola a jihar Adamawa da Alirab Kana Gashuwa shi ma muna taya shi muna
kira na sani na ce aboki na kai ma fa ka sashi a shekarun nan karshe
to muna gaida Alirab Kana Gashuwa da amaryarsa Zahra Aliyu Allah Ubangiji ya sanya alheri sai gaisuwar Haji Ajin mai Apo da mai gidanta Alhaji Bello kakan Sidais a Apo a Abuja Najeriya sai Muhammad Manga Kobe a Bauchi Yakubu da Alhaji Sabo sarkin Samamiya jihar Jigawa sai Alhaji Ibrahim Jalo Gani sarkin Zangon Dukku SA Special Duties na gwamnan jihar Gombe ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Yusuf Suleiman birnin Kudu wato Alhaji Dalliti tare da amaryarsa Jamila Adamu Badawa sai gaisuwa zuwa ga Alhaji Bala Giwa Geso shugaban kungiyar distributors na Dangote Cement na kasa da ya komodo Muktar Balame ya furta ya sai Alhaji Mustafa Umar Karaye da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Ango wato Kabir Yahaya Gusau da amaryarsa Farida Mahmud da Maradin da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri
to haka yake sai in ce sannan ka da kokari to ni ma ga wasu sakonnin fatan alheri din da suke hannuna kamar yadda ka gabatar da wanda suke wurinka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Abba Zayyan wanda yake a garin Kaduna sannan kuma sai gaisuwa fatan alheri ga Nana Musa wata ma'aikaciya ita kuma a gidan Radio Liberty wadda Allah ya sa ta haifi ya mace a makon da ya gabata Allah Ubangiji ya raya
amin amin
sannan daman an yi aure akan ce Allah ya kawo kazantar daki ta wannan kazanta mai kyau ke da to sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abubakar Hunter wanda yake a kawo a garin Kaduna tare da Abubakar wanda muke walakanni da Abubakar MTN wato Abubakar Abdullahi Allah ya sa dace sannan kuma muna fatan alheri ga Abubakar Tela wato wanda suke cewa Tela yaran zamani
to
gaga ke da muka tashi dinki kenan kawai bu to sannan akwai wanda ake lakani da Ahmad Sarkin Facebook da fatan Allah ya sa a shiga sabuwar shekara lafiya
amin
haka zalika kafin ka je ga rangaji ko kuma mu je ga rangaji gaba daya akwai sakon fatan alheri ga Aisha Duku wanda take tsohuwar minista a tarayyar Najeriya wanda a wancan karan ta zo bayan kwanakin baya ta kawo ziyara Allah ya sa an koma lafiya sai kuma Aliyu Chaji a Adamawa wato yola kenan jihar Adamawa Najeriya sai gaisuwar fatan alheri ga wanda muke kira Ado Ahmad Gidan Dabino da ma wani wanda yake yawan bada gudunmawa a filin mu kamar da kace na yau da gobe wanda shi ma muna masa fatan alheri wanda dazuma mun yi tattaura da shi ya bada gudunmawa sosai a wannan shekara Ahmad Abubakar Dakta da kuma Abdullahi wanda yake lawanti a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria to ina ga ya kamata mu dan numfasa
wuri karban aska Kasan sai zabbi wancan dan jinjali wili ta
na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Mama, can I back him up?
alhaji wide jallo wide dan tujani
kai wani waka
wallahi Allah ya ji kan alhaji
alhaji mamman shata haka ne ka san lokacin da yazo nan aka yi hira da shi dinnan akwai wakoki da dama da har lokacin ana masa abin da ya bada turawa mamaki a wannan lokacin ana masa tambaya lokacin da suke hira da marigayi Lawal Sallauji biya yake masa tambaya cewa yanzu alhaji idan aka gayyace ka alal misali a ce Kennedy Center ta gayyace ka ta zo da ka mata waka kamar yana faɗa ce me zai hana shi waka ko ai sai yayi to Lawal yayi kokari kamar zai masa bayanin ko menene Kennedy Center sai ya ce a'a dakata kawai sai ya juya ya kalli yaransa sai ya fara ce wata ran da zo Kennedy Center shikenan
waka ta amsiya
wallahi shikenan kawai sai fara waka a wurin wato mutane kawai sai suka bude baki tura wanda aka tara wa ana ta kallo haka kawai mai waka yi bayani kuma bayani mai ma'ana game da Kennedy Center
eh da kai maganan shata sai ne tunanin akwai kwanaki muna hira da abokai nake cewa ake cewa wani isa ma waka nan sai kaga ƴaƴan su basu gaje su ba sai kaga an ce ya tafi shikenan ya tafi yana ce to ai ka san wani lokaci ya kamata mu sake kallon yanda muke kallon al'adunmu mu ba su kima mu ba su daraja akwai al'adu masu kyau idan ya ga cewa yau an yabe shi gobe an bashi lambar yabo jibi ba a zage shi ba za ka ga ya biyo baba eh amma in ka kushe sai kaga sai a hankali wannan yana daya daga cikin abubuwan da yake saki
lamarin ka san yawanci dai abin nan mawakan mu na gargajiyan yanzu su wane ne suka rage kusan duk sun tafi sai dai
ina ga sai dai irin su a jilo suka rage ko
su shewaji su ma ka san na baya bayan nan ne ba
wai na baya ne ba irin su
ba wai irin su sa'o'in su shata bane
shata su dan kwairo su dan anace su wai duk
sun tafi anace balle a ce su jankidi
wanda mu kan dama
sai ne muka ana ta buga labarin sa ina tsammani fa jankide ba ina tsammani ya rasu shekara 1973
to kaga shekara uku kafin in zo duniya Allah sarki to Allah ga
to mai sauraro muna muku fatan alheri
haka
da fatan cewa Allah Ubangiji duk wani sharri da ke cikin shekarar nan da za mu shiga daga gobe Allah Ubangiji ya kawar mana da shi kuma duk wani abu na alheri da ke cikin sa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da shi Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali ba kasashen mu kawai ba har ma da duniya baki daya haka yawa kuma matsaloli da al'umman mu suke ciki kunci da ake ciki da wahalar da ake sha Allah Ubangiji ya kawo mana karshen su
amin
kasar mu Najeriya
sai an daure kan kasan dama bannan rana daya
ake yi
amma gyarawa
gyara tana daukar lokaci
sai an bi sannu haka yake
na tsaya ga annabi Muhammadu Lafira Muhammad a duniya mun tsaya ga annabi Muhammad
na tsaya ga annabi Muhammad lokan da nake aunin Allah nan a duniya ha can lahira ala samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
mu mun tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa Allah yayi wa dukiya ga maka da ya gano mando ga ma da dalan ne mando mu dai tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi Muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
lokan da nake a wurin Allah lokan da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
san rahama ta san annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
san rahama ta san annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
daga can birnin kafin nan da ko na zo zazzo na huta nan sai Kaduna shata ya sauka kwanta bula nan ma na sauka kwanta bula nan ma na sauka sai Ilori shata ya sauka shaga mu mamma ya sauka kaji mu mutan benen balu mun zo iko mun huta mun ko mun je ajege mun huta mun ko mun koma mi taya ban mun zo mun koma mi taya ban mun zo Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ya Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ko wa taya ga annabi Muhammadu ya dau babban bango mamma ka taya ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ya Rasulallah ya Allah ne Allah taimake kowa a duniya amma fa in a zuciya kai kyawu Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
kalma harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ya za ku taimaka ku man ka dinan na ya bi annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ya Allah samu ga annabi ya Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
ya Allah samu ga annabi mu dai mun taya ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
babba ya ruto mata Allah samu ga annabi Muhammadu
na taya ga annabi Muhammadu
kuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice
to a takaicen a ganawar ta farko da wani shugaban kasa tun lokacin da ya kama rigar mulki a nan Amurka shugaba Donald Trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Birtaniya wanda ita ma bakuwar tasa Prime Minister Britain Theresa May ta amince da dukkan bayanan da shugaban na Amurka yi a yayin ganawar tasu musamman akan batun inda ra'ayinsu ya zo daya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullun da na zamantakewa Sai dai kuma me ta faɗa karara cewa sabon shugaban na Amurka fa ya ce yana goyon bayan kungiyar nan ta tsaro ta NATO 100%. Idan dai ba manta ba, ƴan kwanakin da suka wuce ne shugaba Trump ya bayyana kungiyar tsaron ta NATO da cewa ta zama tsohuwa kuma akwai buƙatar sauran ƴaƴan kungiyar su himmatu wajen biyan kuɗin su na kungiya. Shugaban Amurka yanzu haka ya sa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan Amurka. Shugaba Trump ya sa waɗannan dokoki hannu ne a jiya a ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon House salin da yake ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron Amurka James Mattis. Salin da yake sa hannu a waɗannan shugaba Trump ya ce ya yi haka ne domin ƙarawa sojojin Amurka goyon baya.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.